محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيو لاربا goma ga watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1440 wanda yayi daidai da 15 ga watan Mai shekara ta 2019 miladiya. Muna ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma, zamu tashi a aya na 56, aya ta 56 a cikin suratu Ali Imran. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله سبحانه وتعالى يتي أما ودن دسك كافر تي ودن دسك كافر تي والله سبحانه وتعالى سك كافر تي وآيوين الله سك كافر تي والنبي إيسى عليه السلام الله يتي زن أزب ترجسو عذابا mai tsanani a nan duniya, haka kuma azaba mai tsanani a lahira. Wa ma lahum min nasiri, kuma ba su da mataimaka, ba su da wanda zai taimake su. A nan wajen Allah subhanahu wataala ya faɗa mana zai azabtar da kafirai a lahira, babu iskali, babu sabani, babu wani abu mushkila a ciki. Amma azabar duniya, me Allah subhanahu wataala yake nufi da azabar duniya? Wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine azaban da za a yi masa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari a cikin suratu Ali Imran, a cikin suratu Isra'i ko waga baina ila bani Isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyari wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakum al-karrata 'alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أكتشي وأن شيني عذابا لذلك جمود شيء الدنيا وتنزاء على كرد سوزا الله زي سلط وسوء أكن سوء سياكي سوء أضب تدسو فما كسن شيء وأن وانا أبوني وان جيشا في وان ساشن سوء كما يند مكسني أكسن متعنن da suka kafirce wa Annabi Isa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ya sallata sarkin Rome na wannan lokacin, wato sarkin Rome na lokacin ko da bai hadu da Annabi Isa ba, amma daga baya da ya ji labarin Annabi Isa da abinda banu Isra'ila suka yi masa na azabtarwa da a ganin su ma har da shahadantarwa a zaton su, to ya fusata kwarai, ya ji labari daga wajen hawariyun bayan ya tambayoyi akan addinin nasa da kanshi da abubuwan da yake yi, yayi imani da shi, ya tabbatar da annabin Allah ne. Kuma kamar yadda muka sani, lokacin daular Rum ita ce mafi girman daula, yazo ya kawo masu hari a Baitul Maqdis, ya halakar da su gaba daya. To aka ce wallahu alam kila shine wannan, fa amal ladina kafaru fa adibum azaban shadidan fid dunya wal akhirah, kuma alahira ma su je su gamu da azaban Allah. Wasu ka ce azaban shadidan fid dunya, duk wanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala suna cikin azaba a duniya, ko da ba su sani ba, domin imani ni'ima ce mai girma, ko da wanda yake cikinta yana rana da yunwa da rashin lafiya, amma in yana da imani yana da sanin cewa Allah ne ya jarabce ni da wannan halin da nake ciki. Wannan jarabawa ne da Allah, zai zama yana da wani nau'i na sakina da itmi'inani da kwanciyar hankalin da mutumin da yake ganin cewa kaman kokarinsa yake basa, ko rashin kokarinsa yake hana shi, ko yake allaka wasu abubuwa da wani ba Allah ba subhanahu wa ta'ala, to kullum yana cikin kuncin zuciya, ko ya kake ganin shi a zahiri yana cikin ni'ima. Saboda haka aka ce abin da ake nufi da azaban shadidan kenan fi dunya, watan azaban hijabi daga Allah, azaban rashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala, azaban rashin dandanan zaƙin imani da Allah subhanahu wa ta'ala. fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin, kuma ba su da masu taimako, ba su da wanda zai taimake su wajen Allah subhanahu wataala ya tsirar da su, wajen ba su da masu ceto kenan. Na'am.
Wa ammal ladina amanu wa 'amilu salihati falyuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu adh-dhalimin.
Wa ammal ladina amanu wa 'amilu salihati falyuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari. Mun yi magana jiya akan imani da aiki nagari, kullum tare suke tafiya. Falyuwaffihim ujurahum, Allah subhanahu wa ta'ala zai cika musu ladinsu. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah subhanahu wa ta'ala baya son azzalumai. Anan waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari, fayuwaffihim ujurahum, watan Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka sani, ba wani aiki wanda zai zama babu dan gabash a cikin shi, ba wani aiki wanda zai zama babu dan watan rauni na bawa, ba zai dan shiga yayi tasiri a ciki saboda rauni namu na bayi. In ka tashi zaka yi sallah, kila ba zaka iya cika sallah saboda sallah munajati ne da Allah subhanahu wa ta'ala. Zaka yi sallah amma kana dan tuna wasu abubuwa, kila suna faduwa zuciyanka ko makamancin wannan, ko ko dai ko yaya mutum zai yi wani aikin alkhairi amma da dan duhu, to Allah subhanahu wa ta'ala zai cika masa, tunda yayi niyya mai kyau, yayi aiki mai kyau gurgurdan iko, to Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi ladansa cikakke, kaman dai bai nakasta komai ba saboda rahmar Allah subhanahu wa ta'ala da fadalansa. Fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah subhanahu wa ta'ala baya san azzalumai, watan a ma'ana Allah ya wuce ka yi aiki ya baka kasada abinda ka cancanta. Saboda haka shi dai Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ka yi aiki ya kara maka akan abin da ka cancanta. Matukan za ka yi aiki na gari, to ba ma zai baka daidai abin da ka yi ba, zai kara maka ne. Idan mutum ya yi saban Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka sani a ingantattun hadisai, Allah zai ma mala'ikan rahma, zai yi wa mala'ikan da yake rubuta mummunan aiki umurni cewan ya dakata, tunda shine shugabansa, kada ya rubuta wannan aikin, ya jira kila zai tuba, Allah ya yafe masa. Idan an jima lokaci ya dan tafi bai tuba ba, zai kara cewa ka jira kila zai tuba. Wannan tuban ko dai ya tuba da kansa da baki, ko yayi wani aiki wanda yake kankare zunubai, kamar yadda muka sani daga cikin ayyukan da ke kankare zunubai alula, ko idan mutum, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuna ganin da a ce mutum yana da swimming pool a kofar gidansa, kuma kullun zai shigo ciki yayi wanka sau biyar a rana, ya shiga ya wanka ya fita sau biyar, jikinsa zai zama da wani datti. In ka kankare jikinsa ka taba, za ka ga dattin zufa ko wani datti ko kazanta, aka ce ba zai yi ba, yace to haka aloran da bayi suke yi da sallan da suke yi yake kankare dattinsu. To haka wasu ayyuka da yawa na bayi suke kankare zunubansu, haka kuma istighfarinsu. Idan aka dauki lokaci wanda yake kuma musulmi, ba zai yi a dauki irin wannan lokacin, akalla bai yi alola ba. To idan aka samu ya tuba daga Allah, ya tuba ga Allah subhanahu wataala daga wannan abin, sai mala'ikar rahma ya ce, to yanzu ba wai za a rubuta wannan abin a matsayin mummunan aiki bane, za a juya shi a maida shi kyakkyawan aiki. Wannan a cikin mummunan abu kenan. To ina ga kuma idan yayi kyakkyawa, idan yayi kyakkyawa kuma Allah zai cika masa ladansa. In yayi komin kankantan abin da yayi, Allah subhanahu wataala zai karbi wannan aikin, kamar yanda ya zo a hadisi, yana rainon aikin, yana rainon aikin har ya zo ranar tashin kiyama, ya ganshi kaman manyan duwatsu, yace wannan fa menene? Allah yace ai abin da ka dan yi dan karamin nan ne. Allah shine mafi alkhairin masu raino, shine Allah yake tarainon maka shi, yake tarainon maka shi, shine yanzu ka zo ka same shi ga abin da ya zama a wajen Allah subhanahu wataala. Allah ya sa mu cikin masu kyawawan ayyuka wanda yake cika musu ujurdinsu. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah subhanahu wataala baya son masu zalunci. Mun yi bayani a baya cewa Allah abin da yake ki kullum shine sifofi da ayyuka, ba zawat ba, watan ba muayyane a ce wane ko wane ba, ba su Allah yake ki ba, ayyukansu da halayensu. Shi yasa kullum Allah in zai magana wanda yake ki, zaka ji sifofi yake faɗa. Allah baya son azzalumai. Na
zalika latluhu alayka min al-ayati wadh-dhikri al-hakim,
zalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikri al-hakim, mancananka muke karanta maka daga ayoyi da kuma zikiri mai hikima, watan alqur'ani. A zalika, anan malamai suka ce abinda ake nufi wannan kisoshin guda uku ko hudu, tun daga kissan imratu imrana id qalat imratu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim zuwa karshe falamma wada'ata qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu ma wada'tu walaysa dhakaru kal untha wa inni samaitu maryama wa inni u'iduha bika dhurriyyata min ash-shaytanir rajim zuwa kissan ita maryam din kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab zuwa kissan shi zakariya din hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a zuwa kissan annabi isa alayhi salam wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhni allah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhni allah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li'uhilla lakum ba'd alladhi harrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un wadannan kissoshin guda hudu sune dhalika natluhu 'alayka wadannan sune abubuwan da muke karanta maka muke kawo maka min al-ayati daga ayoyin Allah mu'jizozin al-Qur'ani mu'jizozin Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da suka faru na ayoyin Allah kamar yadda muka fadi dama ayoyin Allah kala biyu ne ko al-ayatul manzura da al-ayatul mastura to wadannan muke karanto maka min al-ayati al-ayatul manzura ayoyi wanda ake gani wanda mutum zai gansu ya kare imani da Allah to abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala ya dawwamar da al-ayatul mastura saboda babu manzo bayan manzon Allah sai dai waliyai wanda su kuma Allah zai ci gaba da bayyanar da al-ayatul manzura a hannunsu watan su al-ayatul manzura sune mu'jizozin Allah subhanahu wa ta'ala da ayoyin Allah wanda suke cikin kauni to irin waɗannan abubuwan da suka faru da kaga anan annabawa ne guda biyu da waliyai guda biyu ko na annabi isa na wannan kissan zalika natluhu alayka din annabawa guda biyu ne Allah ya bayyana ayoyin a hannunsu da waliyai biyu annabawa biyu annabi isa da annabi zakariya waliyai biyu imra'atu imrana da maryamu ibnatu imrana wadannan duka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ayoyi a cikin su to wadannan ayoyin na manzanni kam mu'jizozi za su kare daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma Allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da tashin waliyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waliyan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su gaza waliyan al'umman annabi Isa da annabi Musa ba yanda Allah yake bayyana ayoyi a hannun waliyan al'umman annabi Musa haka zai ci gaba da bayyana ayoyi a hannun waliyan al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka za su ci gaba da bayyana a hannun waliyai a matsayin karamomi a matsayin karamomi shine zaka ji malamai suna cewa kulluma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin jaza an yakuna karamatan li waliyyi duk wani abu irin wannan na ban mamaki na ayoyin ban mamaki wanda zai iya zama mu'jiza ga wani annabi to zai yiwu kuma Allah ya bayyana shi a matsayin karama ga wani waliyyi bambancin su shi waliyyi zai yiwu ma yayi bai san yayi ba sannan kuma ba zai yiwu da'awa ba yace ni waliyyi ne kun ga ma alaman wilayata ga karama ba zai haka ba amma shi annabi kullum mu'jizarsa tana zuwa tare da iktirani da da'awa da tahajji ne ni annabi ne alaman annabta ta gata wannan karama sannan inda wanda zai iya kuma yazo yayi irin shi wato yana tare da tahajji ne ko da yaushe zai yi tahajji ba wanda zai iya irin shi sannan kuma zai yi da'awan annabta wannan shine bambanci to al-ayatul mastura za su ci gaba da za a ci gaba da daukan darussa daga cikin shine wa zikril hakim din zikirin Allah mai hikima shine al-qur'ani mai girma al-ayat sune waɗannan abubuwan ban mamaki wanda Allah subhanahu wataala yayi a hannun waɗannan bayin Allah daga manzanni da waliyan Allah subhanahu wataala نعم إنما قال
إنما بل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له فيكون
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون lallai kwatankwacin annabi Isa a wajen Allah kaman kwatankwacin annabi Adamu alaihi salam khalaqahu min turabin Allah ya halicce shi daga turbaya kuma qala lahu kun sai ya ce mashi kun fa yakun sai ya kasance anan idan muka kula ai annabi Adam ma lamarin sa ya fi lamarin annabi Isa ban mamaki to amma Allah subhanahu wataala kwatankwacin wannan walillahi almathalul a'la, wajen ka cin wani malam malami ko da yake jayayya da wani bawan Allah, bawan Allah yana ta kokarin sai ya tabbatar ma malamin cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna wuta. Malamin yace a'a ya zaka ce haka, sai yace ai ga hadisi ya ce kaza, ga hadisi ya ce kaza. Malamin dai da yaga wannan yana ta kawo masa hadisi sai yace a to ai kuma akwai wani hadisi da yace wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula. Yace wannan ai ba hadisi bane, aya ne ta, naga ka fi girmama hadisi ne, shi yasa sai na sauko da ayan matsayin hadisi ko ka yadda da shi. Tun daga aya Allah ya ce ba zai azabtar da kowa ba sai ya aiko masa manzo, to wani manzo aka aiko masa kuma da kake cewa za a azabtar da su. Saboda tun daga ka fi girmama hadisi, bari mu sauko da ayan matsayin hadisi ko ka yadda. To shine wannan, tun da kuna ganin Annabi Isa dan baya da baba, kuna ganin shi abin bauta, to shi kuma Annabi Adamu da baya da baba da mama, shi kuma menene? Ya wuce ma abin bauta kenan, ana wucewa ko? To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ai kwatankwacin Annabi Isa, kwatankwacin Annabi Adamu, sai ya sauko da mu'jizar Annabi Adamu zuwa daidai matsayin mu'jizar Annabi Musa. Kamar sai Adamu khalaqahu min turabin, Allah ya halicci Annabi Adamu daga baya, kuma qala lahu kun, sai ya ce mashi kun fayakun, sai ya kasance. Anan in muka kula, mafi yawa Allah subhanahu wa ta'ala in ya ce kun ba yana bin shi ba, fa kana bane, sai ya ce fayakun. Me yasa? Fayakun, inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Me yasa? Saboda inna mathala Isa ka mathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Saboda shi abin da yake kasancewa ba, idan aka ce kamar yanzu misali wannan da Bature ya yi shi, ba zai karu ba, ba zai canza kala ba, ba zai ƙara girma ba, ba zai rage girma ba, yanda aka yi shi shikenan, yana saukowa a hakan nan, ya sauko a haka kenan ko? To kun fakana kenan, kun fakana kenan. Abinda matacce, saboda shi abinda Bature yake yi abu ne wanda yake ga yana, in aka yi shi to shikenan a haka, yanda aka yi shi haka zai tsaya ko? Shi ko Allah subhanahu wa ta'ala dan talakar kudransa da isan kudransa, zai yi abin ne sai kuma abin ya ci gaba da girma, yana numuwi, yana canzawa, yana karuwa har zuwa abadal abadi ko? Har ya rasu, ya tashi, yana ƙara canzawa. To shi yasa sai aka ce fayakunu, sai ya ci gaba da kasancewa. Domin in ka lura kai din nan, ranan mun yi magana akan girman mutum, cewa wani abu ne wanda yake a yana faruwa tare da kowace lahaza, duk da ɗan adam baya gani. Daga lokacin da aka haifi mutum yana jariri zuwa lokacin da ya kai shekara 80-90 idan Allah ya kaddara masa kaiwa ya tsufa, to babu wata lahaza wanda bai wani abu na kun fayakun bai shiga a cikin halittarsa ba. Ina fata an fahimta. Babu wata lahaza, babu wata daƙiƙa wanda wani abu na wannan kun fayakun din bai shiga a cikinsa ba, ba a halicci wani canji a cikinsa ba. Shi yasa wani philosopher na Greek yake cewa kai kadai ba za ka tsallaka ruwa ɗaya sau biyu ba ko? Ba za ka tsallaka teku ɗaya sau biyu ba, saboda kai kana canzawa, teku ma yana canzawa. Kai din da ka tsallaka a jiya, kana shekara 10 da wata 10 da kwana 10, idan ka dawo a yau ka zama ɗan shekara 10 da wata 10 da kwana 11, ka canza. Ruwan da ka tsallaka kuma ya wuce, wani za ka tsallako. Saboda haka kai kana canzawa, ruwa yana canzawa. To saboda haka shine kun fayakun. Inda zaka gane wannan, kila zaka gane ga wanda ya san falsafan technology da aka yi camera a kansa. Kaga camera wani abu ne da yake ɗaukar hotuna da dama a lokuta masu matuƙan kusanci da juna, sai ka ga ga abubuwan kamar suna motsawa, amma hakika hotuna ne ɗaiɗaiku aka ɗauke su tare da juna. Da aka ɗauke su tare da juna matuƙa, sai ka ga abin gashi yana motsi. To haka halittar ɗan adam a kowane lahaza, a kowane lahaza Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani sha'aninsa da yake ijra'insa. Kullu yawmin huwa fi sha'an, kowane lahaza Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin sha'aninsa, cikin kun fayakun ɗinka. Saboda haka kai yanzu abin da yake ɗaya bisa dubu ko 100 seconds to a cikin kowanne daga ciki akwai wani kunna Allah a cikin canzawanka saboda haka fa yakun sai ya ci gaba da faruwa ya ci gaba da samuwa sabanin kun fakana sabanin wanda za a ce mishi kun kawai sai ya kasance yanda yake ba zai canza ba wallahi alam na
الحق من ربك فلا تكن من
الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين wannan shine gaskiya daga wajen ubangijinka kada ka kasance cikin masu jayayya anan Allah subhanahu wataala yayi magana annabi Isa yace alhaqqu min rabbika fala takun min almumtarin a baqara Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun alhaqqu wa hum ya'lamun alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtari dan mene domin can maganan annabi Muhammad wanda aka bai wali tafi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inji Allah kaman yanda suka san ƴaƴayen da suka haifa sai Allah ya ce wannan gaskiya ne kai din nan ya rasulullahi alhaqqu min rabbika fala takunanna da yake ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ana nufin al'umma ne fala takunanna sai Allah ya karfafa hani daga kokonto saboda girman bambancin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da matsayin annabi Isa alaihi salam Allah ya kara masa aminci na'am
faman ajjaka min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi faqul ta'alu lana rabbana ana wa abna
فنجعل لعنة الله على الظالمين فنجعل لعنة
الله على الكاذبين
فمن عاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله سبحانه وتعالى يقول وان جايمك جايي باين أبين ديزومك من إلمي to kace ku zo mu kira ƴaƴayenmu da ƴaƴayenmu da matayenmu da matayenku wato mata a cikinmu da mata a cikinku da kawunanmu da kawunanku sannan mu yi mubahala wato ayi tsinuwa fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibi sai mu sanya la'anar Allah subhanahu wa ta'ala akan makaryata mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da la'anansa akan makaryata wannan ayar kamar yadda muka sani ita ce karshen tattaunawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan waft na Najran wato su waɗannan ayari na Najran da suka zo suka yi kwanaki suna tattaunawa wanda har wani lokaci yake kaiwa ya zama kaman jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a ƙarshe wanda shugabannin su an ce akwai as-sayyid da al-aqil to a ƙarshe bayan duk hujjojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musu sai yake cewa to wanda ya maka jayayya a ciki kai kira su kace a zo ayi mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu wannan sai suka ce kai sai shugaban su ya ja su gefe ya ce wallahi fa wannan annabi ne da gaske kuma annabi idan aka yi mubahala da shi lalacewa ake yi kuma shugaba ke fara tabewa saboda haka shi shugaban shi zai fara konewa saboda haka ce gaskiya ba zan ce in wannan rantsinuwan ba ya ce amma abin da za a yi kawai mu yadda mu sulhu da shi mu biya mu rika biyan sa jizya shikenan garin mu ya zama karkashin kaman territory din su mu mun zama kamar muna zauna a ƙarƙashin su shikenan mun yi sulhu akan mu yadda mu wannan rantsuwa mu wannan tsinuwa dan wallahi zai kama mu to a haka suka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yarda suka yi musalama suka koma garin su suka yarda garin su ya zama ɗaya daga cikin muqata'at da musulmai ke bashi himaya shi jizya abin da yasa ake biyan shi ana biyan shi muqabil in himaya kamar yanda yanzu haka in ka je kasan wasu duk shekara sai ka biya kudin residence permit ko kudin daman zama amma dan kasa ba ya biya abin da yasa kake biya a buga maka wani abu a takarda wai shine an yadda ka zauna kuma za a baka kula da tsaro da sauransu to haka kasashe idan suka na karkashin himaya waɗannan mutanen yanzu sun zama karkashin himayan al'umman musulmai za a ba su tsaro da kula da kowa wannan ayan kamar yadda muka sani tana da kissa lokacin da ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya dauko sayyidina Husayn ya ruko sayyidina Hassan nana Fatima alaiha salam tana bin sa a baya sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali karramallahu wajahu yana bayan su yace to ga wadannan na fito sai da safe sai da shi shugaban yace ku je ku leda ku gani za shi sai suka je sai suka hanga ba wai za shi bane har ya riga ya isa sallallahu alaihi wasallama filin da akai alƙawarin za a zo a yi mubahala din suka ce kai wannan manzon gaskiya ne ba za a iya jayayya da shi ba waɗannan waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko duk da yake kaga sayyidina Hassan da Husayn ƴaƴa ne na nana Fatima amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su matsayi na matsayin kaman ƴaƴansa sallallahu alaihi wasallama saboda da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kawo ƴaƴa sai aka kawo ƴaƴan nana Fatima Allah ya ƙara mata aminci a kawo mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin waɗannan su ne mafi cancantan wilayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutum mustaqimul fitra wanda fitran shi take lafiya inda za a zo a ce ga iyalin sa gashi a ce ga wani abu na halaka to zai zabi ya rayu ya rasu iyalin su tsira zuri'an ƴaƴansa su tsira ba zai yadda a ce a halakar da zuri'ansa gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabi ba yadda wani zuri'a sai ta hanyar nana Fatima Allah ya kara mata aminci kuma su ne waɗannan Hassan da Husayn din to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da su gaba daya to duk wanda kaga ya fito ko kafirai a da in za su je yaki sukan fito da iyalinsu da ƴaƴansu da matansu in kaga mutum ya fito da ƴaƴansa da matansa to ma'ana ya shirya kunan bakin wake ko me zai faru ya faru domin ƙarshen abin da dan adam yake karewa a duniya sune waɗannan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da su ya fito da ƴaƴan Hassan da Husayn ya fito da ƴar nana Fatima a matsayin nisa'akum wa nisa'akum wa ana ajaka fi min ba'di ma ja'akum in fakul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'akum a matsayin nisa'ana wa anfusana wa anfusakum ya fito da sayyidina Ali sayyidina Ali anan malamai suka ce to shi a matsayin me aka fito da shi a matsayin menene shi dai ba abna'ana bane ba da ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba nisa'ana bane ba mace bane alaihi radiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu so haka malamai suka ce anan wannan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da shi cikin anfusana ne ya shigar da shi cikin wa anfusana wa anfusakum din nan ya hada shi da kansa sallallahu alaihi wa sallam so dama ya fada a wani waje sallallahu alaihi wasallam man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu duk wanda nake shugabansa to aliyu shugabansa saboda haka wannan aka ce babu wani girmamawa da matsayi da Allah subhanahu wataala ya yi wa sayyidina Ali watan wani yabo da girmamawa da jinjina na matsayi da Allah subhanahu wataala ya yi wa sayyidina Ali kaman wannan ayar saboda yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da shi cikin wa anfusana wa anfusakum ya shigar da shi cikin kansa sallallahu alaihi wa sallam wanda babu matsayi bayan wannan Allah ya kara masa yarda ya kara masa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a dukkan sahabbai masu matsayi ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala ballantana ma a waɗanda suke sun halarci bai'atul ridwan ballantana wanda suka halarci badar ballantana waɗanda suke
suka yi hijira al-muhajirun Allah ya kara musu yarda na farko ballantana wanda suka fara musulunta ballantana al-asharatul mubasharun bil janna balle al-khulafa'ul arba al-khulafa'ur rashidun wanda malamai suka yi ijma'i kusan ijma'i akan martaban su yana nan kaman yanda jerin sunayen su ko ko jerin khilafan su yake Allah ya kara musu yarda da aminci gaba daya Allah ya ce fa man hajaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu naku abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'ala al-kadhibin al-ibtihal ko al-mubahala wani abu ne da ake yin shi a ka'ida akan abubuwan da suke girma idan jayayya ta yi girma a cikin matsala aka yi mutane suka saki musamman waɗanda ba musulmi ba to sai a fito a yi la'ana ko da yake malamai sun yi sabani wasu sun ce ba za a yi ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai Allah ya yi umurni da yin mubahala bayan sa ba wanda zai zo yi to amma babu wani nassi wanda yake nuna cewa Allah subhanahu wataala ya keɓe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai da yin mubahala saboda haka babu laifi za a iya yin mubahala amma bayan tsawon lokaci na kokarin ikna'i bayan duk sauran hanyoyi sun ki amfani to sai a zo a yi mubahala idan aka yi mubahala sai mutum ya mutu a nan baka kashe shi ba baka kashe shi ba sabanin inda zaka je ka zauna a daki kai addu'a ka ce Allah ya kashe wani wal iyazu billahi sai Allah ya kashe shi wannan ka kashe shi ko da babu kaud babu kisas ba za a zo a kashe ka saboda irin wannan kisan ba to amma dai kana da haƙƙin jinin sa a wuyanka akwai jinin sa a kanka saboda kai ka je kai dalilin da yanda jinin wanda ya dauki takobi suna cewa wanda ya kashe da bakin sa ba ya da bambanci da wanda ya kashe da takobin sa duka kisa suka yi illa wannan saboda mutane sun ga asbab din sun ga sababin bayi sun ga sababin to shikenan sai a ce za a yi kisas za a kashe wanda ya kashe wancan kuma tun ba a ga sababi ba za a bar shi wajen Allah amma shi ma dai yana nan a matsayin kisa sai dai idan addu'an tsira ne an ce wani bawan Allah wasu sun sa shi a cikin wani yanayi mai wahala sun tsare shi za su kwace masa wani abu nashi ya ce to su ba shi dama zai alulayi sallah da ya je ya alulayi sallah sai addu'a ya ce wannan mutum da ya tsare shi ya Allah ka tsirar da ni daga shi sai mutumin ya faɗi ya mutu daga addu'ansa shikenan wanda suka ga faruwan abin sai suka zo suka kama shi suka kai shi wajen alƙali ai gashi ga abin da yayi yayi addu'a dan uwanmu ya mutu ta to ai mai sauki da kuma ku yi addu'a ya mutu mana ba shi kenan mutum da yayi addu'a ai mutum ana kashe shi da irin abin da ya kashe ne kuma sai ku yi addu'a ya mutu to abin da dai ake so a ci a nan wajen addu'a na tsira da sauransu daga azzalimi idan ya zama dalilin rasuwan azzalimin wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so amma ka yi addu'a musamman Allah ya kashe wani ana zaune lafiya saboda wani saɓani da ke tsakanin ko wani abu to ba ka da bambanci da wanda ya ɗauki bindiga ko takobi ya kashe shi bambancin ku kai ba za a kashe ka ba sai a lahira za ka je ka gamu da Allah Allah ya kare ni amma mubahala shi wannan Allah ne ya umurni da shi idan aka yi jayayya kuma jayayyan nan ko a cikin furuwa ne domin sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya sha cewa a zo a yi mubahala akan wasu matsaloli idan aka yi dade ana jayayya akai shi kuma ya san yana kan gaskiya kuma matsaloli ne na furuwa ba wai masu girman sabani kamar dai san furu'a abubuwan fiqh sai ce to shikenan tunda ba ku yarda ba an ce al-auza'i ya taba kiran sufyan mubahala akan daga hannu a wajen kabbar bari yace a zo ai mubahala in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi to haka dai wannan jika a ko da yake malamai mafi yawa sun tafi akan ba za ai mubahala ba sai akan abin da yakicin yawa kuma maslahan al-umma yake ciki kuma aboki taraf din suka dage kuma wanda ya shafi aqida ba abubuwa wanda suke sun shafi watan furu'a na addini ba wallahu a'lam na'am
inna hadha lawal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lawal 'alimul 'alim
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى للي ون أبن دنك أكي كرنتر ما كرنتو مكا لكسن النبي إيسى عليه السلام لهو القصص الحق ون شيني كسا نقسكيا وما من إله إلا الله kuma babu wani abokin abin bautawa da gaskiya sai Allah wa huwa al-azizul hakim na'am wa inna allaha lahuwal aziz wa inna allaha lahuwal azizul hakim kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mabuwayi mai hikima inna hadha lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illa allah wa inna allaha lahuwal azizul hakim lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mabuwayi shine mai hikima wa inna allaha lahuwal azizul hakim ya rufe kissan da aka fara a suratu ali imran ne wal ladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha'u la ilaha illa huwa al azizul hakim saboda haka annan shi ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karasa kissan da inna hadha la huwa al qasasul haqq wa ma min ilahin illa allah wa inna allaha la huwa al azizul hakim lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mabuwayi kuma shine mai hikima cewa annabi isa alayhi salam yayi waɗannan abubuwan ai duka yayi da izzan Allah ne yayi da ikon Allah ne shi yasa duka abubuwan da zaka je yana yi zaka je yana cewa bi izni bi izni bi izni Allah yana faɗi yana yi da izini na yana yi shi yana faɗa yi musu ina yi bi iznillahi bi iznillahi bi iznillahi fatan yana yi ne da ikon Allah da izinin Allah subhanahu wataala ba da iko nashi mustaqilli daga ikon Allah ba fatan alqasas in aka faɗe shi shine bibiya bibiya a bibiyi wani abu kaman can yanda yake wa qalat li uftihi qussihi qussihi watan ki bibiye shi bibiya na abu shine qasasu to amu a yanzu da yake an rubuta abubuwa da sauransu ko kila ma wani lokaci an sajjala shi kissa yana da sauki amma a wajen magabata don abin da ya wuce jili uku hudu biyar watan ya wuce karni daya biyu to sanin shi ka tuna ko mu a wajen mu yanzu kafin a rubuta kissoshi kafin ya zama abuwa suna rubuce in aka ce ka bada tarihi yanzu kaman misali tarihin Bahaushe ai kaga kawai kame kame za a yi tai mun ba Allah ba ba wanda zai baka abin yanda yake kawai dai mutane suna kame kame a ce asalin su kaza duk wani tarihi da ya kai shekara 200-300 to ya bace saboda ba za a iya bibiyan sa yadda ya faru daga lokacin zuwa yanzu ba sai idan daga Allah subhanahu wa ta'ala ya zo dan haka dukkan kissoshi da muke ji akwai abubuwa da yawa a cikin Isra'iliyat amma duk abin da yake cikin Isra'iliyat da littafan su ba zai zama tabbatacce ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ingancin sa alqasasul haqq kenan ko ku abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar da ingancin sa na'am
fa in tawallu fa inna Allaha 'alimun bil mufsidin
fa in tawallu fa inna Allaha 'alimun bil mufsidin idan suka juya baya to ka sani lallai Allah subhanahu wa ta'ala masani ne da masu fasadi a bayan ƙasa watan Allah subhanahu wa ta'ala ya san wanda suke barna a bayan ƙasa kuma zai kama su a bayan dukkan waɗannan ayoyin da suka zo bayan dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu na ayoyi suka juya baya suka kafirce to ka sani Allah subhanahu wa ta'ala masani ne da masu barna a bayan ƙasa watan alimun bil mufsidin masani ne da abin da suke aikatawa a can tsakanin su a baya alimun bil mufsidin masani ne da abin da suke aikatawa su kadai a cikin sirri a cikin zuciyar su kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai kama kowa a cikin su da abin da ya aikata za mu tsaya nan saboda ayan gaba qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum tana da bayani mai tsawo zan so mu bari ta zama kila karatun mu na gobe insha Allah wannan yana tambaya akan mutum ne ya bi liman sallar tarawih har zuwa shafa'i da witri a masallaci yace zai iya tashi tsakar dare yayi sallah a gida da daddare ba abin da zai hana zai iya tashi cikin dare yayi sallah kawai dai malamai abinda suka ce tunda ya riga ya yi witri to ɗayan abu biyu ne ko dai in ya tashi zai tashi wannan sallolin yayi raka'a ɗaya a farko in yayi raka'a ɗaya to sai ya maida wancan witrin shafa'i ke
to sannan sai ya ci gaba da kuma raka'a duk biyu gurgudan abin da Allah ya bashi kiko in ya idar sai kuma ya zo yayi raka'a daya ta zama wutumi ga wannan duka sallolin daren da yayi ko kuma yayi duka shafa'i in yayi duka shafa'i misali idan da kafin nan yayi raka'a 13 ne idan ya zo yayi duka shafa'i raka'a 20 kaga sallarsa ta zama raka'a 23 sallan dare din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a 13 yake yi amma ya inganta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna har raka'a 37 don haka an gane cewa abinda ake nufi raya daren ne ba adadin raka'o'in ne dole sai an yi daidai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba idan ka raya dare da qiyamul layli shine dai tarawih in ya zama cikin azumi ne to raga babu laifi mutum zai iya tashi yayi a mutum ne ya bi liman yayi sallah raka'a biyu sai ya tashi zai rama dago raka'a biyu ya halatta wani ya bi shi wani mai sabon sallah ya zo ya bi shi masalan sabani ne imamu malik ya tafi akan ba za a bi shi ba amma wasu malamai sun tafi kaman imamu ahmad da imamu shafi'i sun tafi akan za a iya bi shi wani ya ce yayi noma ya fitar da zakka sai ya ajiye amfanin gonan idan zai fitar da zakkar kuɗi yanzu zai hada da wannan amfanin gonan ba zai hada ba ya riga ya fitar musu da zakkan su inda ya fitar musu da zakkan su shikenan ya wadatar zakatul harfi daban zakatul mali daban saboda haka in zai fitar da zakkan dukiya kuma zakkan dukiyansa kawai zai fitar banda wancan amfanin gona wanda ya riga ya fitar ma zakkan sa bayan ya girbe shi wannan yana son bayani akan hada salloli idan aka ga hadari ko kuma idan ana ruwa rukhsa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi rukhsa ga al'umma idan ana ruwa ko hadari ko tsoro ko tafiya za a iya hada salloli wato a hada sallan azhar da al'asr ko hada sallan magriba da isha musamman a cikin tafiya azhar da al'asr ko tsoro a magriba da isha saboda duhu da abubuwa dai da yawa duk abin da yake dai abin tsoro ne a cikin al'umma ga wannan sune dalilai wasu na ganin cewa a wannan zamanin saboda ci gaba mutane suna da hanyoyin kare kai kuma hanyoyin Madina ba irin hanyoyin kasan mu bane ko zamanin mu bane can lokacin idan an yi ruwa babu hanyoyin ruwa babu magudanan ruwa babu haske da sauransu saboda haka suna ganin cewa ba za a ce yanzu ma an yi ruwa a hada salloli ba to amma ita rukhsa in ta zo a shari'a rukhsa ce in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya rangwame to sunan wannan abin rangwame ko da me mutum ya samu na ci gaban rayuwa da sauransu tunda dai akwai wannan rangwamen a shari'a ba za a iya cewa a bar wannan abin saboda an ci gaba ba wanda ya so ya dauki rangwamen yana da dalilin sa na daukar rangwamen wanda bai dauka ba kuma yana da uzurin sa yana so ya zo da azima ne shi ma babu laifi ya gina akan ijtihadin sa sai dai abin da ake yanzu a wanda ya saba da hikimar ko jiya wasu sun tambaye ni wani masallaci na su an hada magriba da isha'i an tafi gida daga baya kuma sai aka dawo aka yi tarawihi don an san za a dawo a yi tarawihi a masallaci ba dalilin da za a hada magriba da isha'i ba dalilin hada magriba da isha'i tunda dai tarawihin nan lokacin isha'i za a zo a yi shi to shikenan an fito sai a yi sallar isha'i lokacinsa an babbata hikimomin shari'a hikiman shari'a an ce a hada magriba da isha ne dan ai sauri a je gida kafin duhu ya yawa kafin cabi da sauransu shikenan a zauna a gida kar a ƙara fitowa sai gobe to kai kuma ka hada magriba da isha kuma an jima ka dawo masallaci tarawihi kaga ba ai aiki da hikimar shari'a cikin wannan umurnin ba wallahu alam wannan yana labarin cewa yayi mafarki ne amma a cikin mafarkin kaman wani abu ya sami kansa a ciki mai ban tsoro idan za a yi masa tawili shi shari'ar musulunci idan ka ga abin da baka so baka bada labarinsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni in kaga abin da baka so abu na tsoro na ki a mafarki to kar ka bada labarinsa kai shiru idan kuma har zai faɗa wannan mafarkin nasa kila yayi kama da mafarkin sayyidina Abdullah ibn Umar wanda yayi ruya gashi an kai shi aljanna za a shigar da shi aka ja shi kuma aka koma da shi wuta sai da aka je sai aka sami wutan amma kofofinta a rufe ya wahala sosai bawan Allah kafin ya kucce ya bar wannan wajen wuta ne ya zo ya faɗa mana na Hafsa ita kuma ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah ya ce madalla da Abdullahi mutumin kirki ne da yana qiyamul layl kila shi ma wannan ana nufin ya yawaita qiyamul layli ne shikenan insha Allah a matsayin tawil wannan ya ce a matsayin hada sallan azhar da la'asar da magriba da isha idan kana garin da kake kasru kai tafiya kana wani gari zaka kwana biyu ko uku kana cikin tafiyan kasru zaka dawo a yaya zaka iya ka rika hada azhar da la'asar zaka ta taro ko zaka ta kasuwa kana da rangwame ka hada azhar da la'asar ko da yake mafi yawan malamai sun tafi akan za a hada wasu sun tafi akan idan an riga an ya da zango ba za a hada ba amma dai kauli mafi rinjaye shine za a iya hadawa zaka iya hada azhar da la'asar da magriba da isha idan ba zaka bi jami'i ba idan kana cikin kasru matukan kana cikin lokacin da kake kasru to zaka iya kuma jam'i Abu Hanifa bai yadda ba shi kada ya cikin malamai shi a wajen sa banda a wajen aikin haji a Arafa ba inda za a hada sallah to amma dai wannan fahimtar sa ne da fatawansa da ijtihadin sa Imam Malik akwai kaulani kamar yadda nace a mazhaban sa amma kaulin da yafi shahara yanzu ko da a daƙila cewa ba za a hada ba yafi shahara to amma dai yanzu kaulin da yafi shahara shine za a iya hadawa shine aiki yake kansa kuma wannan ya ce ina tambaya ina yin sallar tarawih tare da liman ya ake yin niyya sannan kuma kowane bayan sallama zan ƙara yin niyya a'a niyyar shine ka tuko mota ka zo masallaci ai zaka zo kai tarawih shine niyya ka shiga masallaci musamman da saninka zaka zo masallaci sallah shikenan ka yi niyya ba ta cikin sallolin da suke bukata sai ka kudurta musu wani niyya in fact ko da niyyar sallan ma niyyar sallah na zuciyar ma ba sharadi bane a tarawih ba wai na furtawan ba na zuciyan ma ba sharadi bane akwai nafilin da sallah niyya wajibi ne a cikin su amma salatul layli gaba daya ba sharadi bane kawai in ka tashi ka kama sallah sallan ka tayi dan in ka ce a matsayin tarawih ne shikenan yayi ko da a farko ka tashi kana ta sallah ne kawai ba da niyyar kai tarawih za ka yi ba amma dai cikin dare ne kai qiyamul layli kai nafilin shikenan kai tarawih shikenan kai tarawih ba wai shi niyya ba yanda mutane suke zato wani abu ne sai ka ce na waitu salatal kaza kaza iktida'an bil imami kaza kaza wannan duk kawai ba yi da alaka da wani niyya niyya shine ka kudurta a zuciyanka za ka yi wannan ibadar shikenan ka yi niyya to amma salatul tarawih ma koda wannan kudurtawan ba sharadi bane a cikinta akwai nafilin da yake sharadi ka sannan su kansu ibadu ka san ana rabawa akwai abin da yake cewa al-ibadatul mahdha gairu ma'qulatul ma'na to shi niyya sharadi ne a ciki akwai abin da ba ibada ne a ma'qulatul ma'na niyya ba sharadi bane idan ba farillai bane to cikin farillai kuma duk farilla niyya sharadi ne ba za ka zo za ka yi sallan azhar a niyyanka sallan magriba sallan ka tayi ba amma niyyan nan da ake nufi shine niyyan zuci wato a zuciyanka kai niyyan za ka yi sallan azhar shikenan illa niyyan ya hadu da kabbaran ihram wato ba wai zan je in yi sallah shikenan kuma in ka je masallaci ka manta cewa za ka yi sallah sai wani dalili yasa ka tashi kai kabbara a'a sai tare da miƙewanka da nuhudinka da kabbaranka dama da niyyan wannan sallan ne shine ake nufi amma shi lafazawa da sauransu wannan abu ne da in an yi a ƙara karfafawa ne amma ba yi da wani ba sharadi ba ne wannan ya ce yana neman bayani akan rabbul mashriqain wa rabbul maghribain wannan abubuwa ne na tabi'a Allah subhanahu wataala wani wuri ma ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi ko wa inna la qadirun saboda haka wani wuri zaka ji Allah subhanahu wataala ya ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa wani wuri rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain so wannan Allah ne ya san abin da yake nufi bayi suna iya kokari wannan ilimin na taurari da rana da wata da sauransu har yanzu abin da bawa ya sani a cikin dan kadan saboda haka kila mashriqaini da ake nufi a nan duniya lokacin da rana take fitowa a wannan wajen lokacin take fadawa a wancan wajen lokacin da take fitowa a wancan wajen lokacin take fadawa a wancan wajen kila shine mashriqaini wa maghribai kila lokacin da rana take fitowa lokacin inda take fitowa lokacin sanyi daidai wajen position din ba shine wajen da take fitowa position din da ake ganin ta tana hudowa ta wajen lokacin zafi ba kila shine mashriqaini wal maghribai Allahu a'lam wannan wasu abubuwa ne na ilimi masu fadi wanda dan adam yana ci gaba da bincike yana ci gaba da gane wasu abubuwa na ilimin Allah subhanahu wata'ala a cikin haka shi ma mashariki wal magharibi suka ce yanda kowane lokaci lokacin da kowane gari suna da lokacin hudowar ranar su daban da lokacin fadawan su wato wanda suke kan kowane fadi to shi ma shine ake nufi da masharik da magharib wallahu alam
haƙoƙin da suka rataye na ɗa akan iyayensa suna nan da yawa haƙƙin zaɓa masa suna haƙƙin tarbiyyansa haƙƙin shirye sa shi akan hanyar addinin musulunci ku anfusakum wa ahlikum nara nisantar da shi da dukkan abin da Allah subhanahu wataala baya so ciyar da shi shayar da shi har ya kai shekarun rushd a wajen magabata shekarun rushd shine ya kai shekara 17 amma ni dai gaskiya ina ganin cewa yanzu dole wannan ka'idar ta dan canza tunda lokacin ina yawan fadi da hannu ake sana'a da yaro ya kai shekara 17 zai iya sana'a ya dogara da kansa kai kuma yaron nan baka bar shi ya koyi sana'a ba ka sa shi a boko bokon nan sai an kai shekara 20 da wani abu ake gamawa saboda haka kila shekarun rushd din da ake nufi yanzu ya canza har ya zama watan ya kai shekarun da zai iya yin aiki watan ya gama makaranta zai iya neman aiki da kansa ya dogara da kansa to duka wannan haƙoƙin da na ciyarwa da kula da tufatarwa da sauransu yana kan mahaifinsa wanda yana tambaya akan azabar kabari azabar kabari tabbatacce ne mun yi magana akan shi shekar kwanan nan a tambayar munkar da nakir shi ma tabbatacce ne cewa za a tambayi mutum amma cewa munkar da nakir ne sunan wanda za su yi tambayan wannan matsalar sabani ne watan sunayensu cewa munkar da nakir ne amma dai da yawa daga malamai sun tafi akan sunayensu kenan Allahu alam amma dai cewa mala'iku guda biyu za su zo ma mutum da masu business shi sun gama business shi kafin yana jin takawan kafafunsu kafin ma su tafi su nisa su bar wajen wannan ya inganta hadisan Bukhari da Muslim hadisai ingantattu da haka babu kokonto cikin wannan za su tambaye shi za su zo wajen zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi ka san wannan sallallahu alaihi wasallam shine tambayin da za su yi shi in yace ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ko bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta imani kadai to a wannan ranan zai san manzon Allah zai zama ya san manzon Allah kuma koda ya rayu a Makka yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun amma bai imani da shi ba a ranan zai ga bai san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma kowane kabari za a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tambaye mutum kowane mamaci za a tambaye shi ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce menene hukuncin matan da ta auri kirista ina auren tun asali bai yi ba saboda haka wannan zaman ma ba zama ne shar'antacce ba shari'a ba ta yadda da zaman saboda haka ba zama ce da shari'a ta yadda da ita ba aslan ba ya da ma'ana a wajen shari'a wannan ya ce tambaya akan zaben musulmi da kafiri ya yi tambayoyi masu kyau a kai yana maganar cewa musulmi munafiki yana kasan kafiri a wuta kafiri ko minkin halinsa bai da haram da halal munafiki ya mutu to wato shi mas'alan muhimmin abu a nan wajen shi ne musulmi ba zai daidai da wanda ba musulmi ba a asali amma idan ya zama musulmin ya wulakantar da kansa watan ya wofintar da halayen da musulunci ya tarbiyyance shi a kai so da yawa ma'aunanmu da muke zaɓen shugabanni a kai lalatattun ma'aunai wani zai zaɓe shi saboda ɗan uwa ne ɗan uwansa ne wani zai zaɓe shi saboda ya san shi wani zai zaɓe shi saboda yana ɗibo kuɗi yana raba masu wani zai zaɓe shi to waɗannan duka ma'aunai ne ba daidai ba dalilan da suke sa ka zaɓi mutum a siyasar duniya wannan siyasar da muke zamantakewa mabambantan addinai shine zai riƙe maku amanar ku kuma zai iya ada'in amana ga yanan قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت
alqawiyul amin alqawiyul amin yana da alqawiyu anan malamai suka ce ana nufin ilimi saboda a can ga ya can a suratu yusuf kuma annabi yusuf ya ce ij'alni ala hazailil ardi inni hafizun ali inni hafizun ali saboda haka sai aka ce to ashe alim ake nufi da wannan alqawiyul amin din saboda haka ashe karfi da ake nufi anan ba wai kawai lafiya ba ana nufin ilimi sanin wannan abin da zai shugabance ku za ku zabe shi shugabance ku akai ya sanya ya ake karfafan tattalin arziki ya sanya ya ake inganta zamantakewan al'umma ya kuma iya aiwatarwa ya gwada an gani a baya a wasu positions din sannan kuma ya yake wajen amana rike amanan mutane in an bashi zai ci ko ba zai ci ba waɗannan su ne mu'aunai idan mutum ya cancanci waɗannan mu'aunan ya kamata a zabe shi in bai cancanta ba to mahaifinka ne ka bashi hakuri ka zabi wanda yafi cancanta shi kuma kaga ka dauke mashi nauyin al'umma ke wannan shine abin da ake faɗi Allah ubangiji ya ganar da wannan mutum ne tambaya yake yi wani bawan Allah yana azumi ya je filin kwallo kishirwa ya fi karfinsa har ya rasu da azumi me ya makomar wannan bawan Allah muna fatan Allah ya ji kansa ya masa rahma a dalilin azuminsa ai zuwa filin kwallo ba haramun bane sai dai ya danganta da abin da ya ta'allaka da filin kwallo din idan mutum ya je filin kwallo yin caca ko in wane ya ci wane kaza ko makamantan wannan kaga ya aikata haramu amma mujarradin zuwa dan kallo ba zai zama haramu duk da ni bana kallo amma ina faɗin abin da na san shine hakika wato ba zai zama haramun ba sai idan ya shiga cikin wani abu kamar misali ya shiga lokacin sallah kamar misali ya yi yawa wannan ya kalla har ya ɗauke hankalinsa ya hana shi aikata wasu abubuwa muhimmai a cikin addini da makamantan wannan waɗannan su ne koko ya allaka zuciyarsa ta zama a soyayya ya kullu da shi da waɗannan masu kwallon ko makamantan waɗannan wato shi a zati saba shi ne zai zama haramun ga abubuwan da suka ta'allaka da shi kaga mutum ya je filin kwallo ya rasu muna fatan Allah ya ji kansa wannan ya ce lokacin da annabi Isa ya zo a mutanen Rom din nan mutanen da Banu Isra'ila suka zo za su shahadantar da shi lokacin da ya zo to shin Allah ya daga shi kafin su shahadantar da shi ne haka muka faɗi ai haka muka faɗi Allah ya gaya mana wa qawlihim ala maryama wa qawwabi kufrihim wa qawlihim ala maryama butanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu bai su kashe shi ba ba su tsire shi ba an sa kamannunsa a cikin wani ne wannan aya ce sarihiya da take tabbatar da ba su kashe shi ba sannan kuma ga yana Allah subhanahu wataala ya ci gaya mashi wa rafi'uka ilayya saboda haka Allah ya tabbatar mana da daga shi idan mace ta idan da haila sai ta tsife kanta kafin ta yi wanka wato sharadi sai ruwa ya shiga ko ina cikin kanta an wanke ko ina ruwa ya taba ko ina daga cikin kanta idan tana da kitsen da zai hana ruwa ya shiga ko ina ta wanke kanta to za ta tsife kanta dole amma idan ba ta da kitsen da zai hana ruwa ya shiga ko ina to wannan babu komai wannan mutum yana karatun alqur'ani sai ya sami sajada bayan la'asar zai yi sujada zai yi shi sujadan sallah har a lokutan hani da nafila babu laifi mutum zai iya yin sujada idan ya karanta ayar sujada hukuncin shi daban ne kuma ba ya da hukuncin sallah a wancan wajen a waɗannan lokutan wannan aiki yake nema yake roƙo wannan ya tambaya annabi zakariya alaihi salam yana raye lokacin da sayyidatuna maryam ta sami cikin annabi isa kwarai yana raye annabi yahya ya hadu da annabi isa kwarai ya hadu da shi ai shine ma mai taimakon nasa shine farkon wanda yayi imani da annabi isa alaihi salam kamar yanda annabi harun alaihi salam farkon wanda yayi imani ya taimaki annabi musa alaihi salam mutum yana tambaya akan zumunci mutum yarsa da take yarsa yayarsa ya halatta ya bar zuwa gidanta ya guje mata to ai ko ma wani zumunci in dai zumunci ne bai halatta mutum ya yanke shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce arrahim ta yi ruko bi hiqwir rahman ko haqwir rahman ba za a fassara haqo ba inda na wani ko naka sai mu ce kamar nan wajen sa belt na wando amma tunda Allah ne aka ce to anan ba fassara Allahu a'lamu bi muradi yace haza maqamul a'ib bika min alqati'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wa ta'ala yace to nayi maki alƙawari zan sada zumuncin duk wanda ya sada ki kuma duk wanda ya yanke ki kowane ne zan yanke shi saboda haka yanke zumunci yana jawon fushin Allah subhanahu wa ta'ala da yankewan Allah ga bawa wannan ya ce mutum ne yake yin wani abu na ibada na zikirin Allah subhanahu wataala yana neman Allah ya baiwa iyayensa wannan ladan to yayi sosai yayi sosai Allah subhanahu wataala zai ba su lada kuma kai ma zai baka lada sannan kuma ai kai kanka ma sashin aikin su ne kai kanka sashin aikin su ne saboda haka duk ma aikin da kai ko ma baka ce Allah ya ba su lada ba sai Allah ya ba su ladan aikin ka saboda kai ɗaya daga cikin sashin aikin su ne saboda abin da yasa kai addu'a gare su dan sun tarbiyance ka ne sun raine ka har ka zama abin da ka zama saboda ka zama sashin aikin su wannan ya ce zai iya ɗaukar ragowar kayan da aka ba shi ɗinke ya ɗinka wa wani ko ya sadaka da ragowar ƙyallon da niyyar Allah ya kai wa masu ƙyallon lada wannan ha'inci ha'inci ne kuma haramun ne wajibinka shi ne ka bai wa mai ƙyallon ƙyallonsa sai dai idan wani abu ne wanda an sani cewa wannan abin dama bai da wani amfani ko misali wasu 'yan ƙananan ƙyallaye ne wanda a urfi a al'adan jama'a dama ba su ɗaukan wannan wani abu mai amfani ba za a yi komai da shi ba to nan babu laifi don kayar koko a ƙarshe an ɗauka an yi igiyan shanya da shi ko makamancin wannan wannan ba laifi ba ne amma in dai har wani abu ne wanda a urfin jama'a yana da amfani za a yi amfana da shi to ha'inci ne ka ɗauka ka ce za ka yi wani abu na amfani da shi da niyyar Allah ya ba wani lada shi ne zai faɗi abin da yake so ya yi da ne wajen neman ladansa wannan addu'a ne ya yi gare mu gaba ɗaya Allah ya amsa wannan yana tambaya shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama nawa lokacin da ya auri nana Khadija Allah ya ƙara musu ta yarda da yake an yi saɓani amma abin da ya fi shahara dai tana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wuraren shekara 25 ita kuma tana wuraren shekara 40 wannan shi ne abin da ya fi shahara amma akwai aqwal banda wannan da yawa a ciki mutum ne ya je gidan wata mata shan ruwa to ban gane tambayin kristi ila in ya gane sai ya ƙara bayani wannan yana tambayar menene asalin suna al-mu'tasimu billahi al-mu'tasimu billahi watan laƙabi ne sarakunan al-abbas banu al-abbas sarakuna ada suna yin wa kansu laƙabi wanda yake malaman ina zaton malaman mazhaban malikiya sun tafi akan karhancin irin waɗannan sunayen irin mutum kamar a sa mashi an-nasiru li dinillahi al-kaza ga wanda saboda a ganin su wani abu ne wanda zai iya sa mutum kaman girman kai yana jin shi shine kaza to al-mu'tasimu billahi shine wanda ya ruko da Allah subhanahu wataala to laƙabi ne da ake yin ma mutane ba wai suna bane to amma yanzu kuma wasu za ana kiran mutane kamar yadda muka sani da sunaye ko sai ka ji an kira mutum da wani laƙabi ko kunya ko makamantan wannan amma dai ba ba asalin shi a matsayin suna yake ba su kirari ne sunan kirari shine abin da nake so ince wallahu alam sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah